Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad dukkansu akan zangon FM. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarin duniya, muna da rahoto akan furucin da kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya yi cewa ya kamata a dage batun kida jama'a sai bayan zabe. Sa'annan kuma a yau muna son mu ji ra'ayinku akan dakatar da sakataren gwamnati Mr. David Babacin Lawal da aka yi daga aiki domin a gudanar da bincike. Akwai kuma labarin wasanni a takaice.
Assalamu alaikum. A yau Laraba, hukumar zaben kasar Turkiya ta koli ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe da kuma kiraye-kirayen da aka gabatar mata na a sake gudanar da zaben raba gardama da aka yi ranar Lahadi, wanda sakamakonsa ya kara wa shugaba Recep Tayyip Erdogan karfin ikon fada a jiha kasar. Sakamakon zaben wanda aka kusa yin kankan ya nuna cewa masu son a sauya tsarin mulkin kasar ta Turkiya, wanda ‘yan majalisa suke da karfin ikon fada a ji zuwa tsari na shugaban kasa mai cikakken iko, sun samu kashi 51, yayin da masu ra'ayin akasin hakan suka samu kashi 49, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a Istanbul da sauran biranen kasar bisa zargin cewa an tafka magudi a zaben. Korafin masu zanga-zangar da ya yi shi ne yadda hukumar zaben kasar ta amince a kida hadda kuri'ar da aka kada wacce ba ta dauke da tambari, inda suka ce dokar kasa ta ce dole kuri'a ta kasance dauke da tambari a jikin madaukinta kafin a amince da ita, dokar da aka tanadar domin kaucewa magudi. Shugaba Donald Trump ya umarci Majalisar Tsaron Ƙasa Amurka ta yi dubi kan shirin ƙasa da ƙasa na shirin makaman nukiliyan Iran da aka cimma. Shugaba Trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko janye takunkumin da aka saka wa Iran din ba zai kawo cikas ga tsaron Amurka ba. Sakatar harkokin wajen Amurkan Rex Tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya Talata, wacce aka aikewa kakakin Majalisar Wakilai Paul Ryan. Kakakin fadar White House Sean Spicer a yau Laraba shi ma ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin su tana yin dubi kan kwanaki 90 na baya-bayan nan a kan wannan matsaya. Kodayake Tillerson ya ce har zuwa jiya Talata, Iran na bin ƙa'idojin da aka gindaya mata ƙarƙashin matsayar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin ita Iran ɗin da Amurka da Burtaniya da Faransa da China da Rasha da kuma Jamus. A wani mataki na neman a janye mata takunkumin da aka ba mata sanadiyar shirin nata na mallakar makamashin nukiliya, Iran ta amince ta ɗauki wasu matakai, ciki har da amincewa da ta yi cewa ba za ta haɗa ko kuma ta mallaki makamin ba. A yau Laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan Siriya da aka yi wa ƙawanya bayan da aka dakatar da aikin, biyo bayan wani harin bom da ya halaka akalla mutane 126. Kafofin yaɗa labaran Siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory for Human Rights da ke Burtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane 3,000 daga garuruwan Fua da Faria waɗanda suka koma hannun gwamnati a baya-bayan nan. Baya ga haka, wasu motocin bas ɗin sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan Madaya da Zabadani da ke hannun 'yan tawayen waɗanda dakarun da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya. Wannan shirin na kwashe jama'ar garuruwan da yankunan na ƙarƙashin wata matsaya da aka cimma a watan da ya gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun ƙasar Uganda sun kawo ƙarshen neman da suke wa madugun yaƙin nan Joseph Kony bayan shekaru da dama da aka kwashe ana nemansa tare da wasu mayakan ruwa a Jallo a jamhuriyar tsakiyar Afirka. Wani kakakin dakarun ƙasar Brigadier General Richard Karemie ya faɗa wa sashen Swahili na muryar Amurka a yau Laraba cewa an dakatar da neman da ake masa. Jaridun ƙasar ta Uganda sun ruwaito cewa ƙungiyar dakarun ƙasar ta farko da aka tura jamhuriyar tsakiyar Afirka ta koma gida. A watan da ya gabata ne dakarun Amurka suka bayyana cewa za su janye sojojinsu a rundunar haɗin gwiwa nan mai taken Operation Observant Compass, wacce dakarun Uganda ke jagoranta aikin da ake yi na neman Kony. Shi dai ko ne kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta jima tana neman sa domin ya gurfana a gabanta saboda zargin sa da ake yi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama. A ƙarshe an tsinci tsohon dan wasan ƙwallon ƙafar zarin rugan nan na Amurka Aaron Hernandez a mace a kurkukun sa dake gidan yarin jihar Massachusetts a nan Amurka. Hukumomi sun ce dan wasan mai shekaru 27 wanda ya taba buga kungiyar New England Patriots wasanni ya rataye kansa ne ta hanyar amfani da abin shimfidar gadansa wanda ya kulla a jikin taga ko kuma window ya rataye kansa. Rotanni sun ce an kebe Hernandez ne a wani daki daban a cikin babban gidan yarin na jihar ta Massachusetts. Bayan kuma an same shi a kwance ne sai aka garzaya da shi zuwa asibiti amma da isa likitoci suka tabbatar cewa rai yayi halin sa. Shi dai Hernandez yana zaman gidan yari ne bayan hukuncin daurin rai da rai da aka yanke masa saboda samun shi da aiki da aikata laifin kisa a shekarar 2013. A ranar Juma'a da ta gabata ma aka wanke shi daga zargin aikata wasu laifuka kisa wato laifukan kisa guda biyu wanda aka ce ya aikata a shekarar 2012.
Labaran duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya buƙaci a ɗage ƙidaya jama'a har sai an gama zaɓe a baɗi idan Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya dubi wannan al'amari a wannan rahoton.
Yakubu Dogara ya ce gudanar da ƙidaya lokacin kakar zaɓe ba abu ne mai yiwuwa ba, a don haka ya ce a haƙura sai bayan zaɓen shekara ta 2019 alabashi sabuwar gwamnati ta aiwatar da shirin a farkon wa'adin mulkinta. Na garzaya hedkwatar hukumar ƙidaya jama'a ta Najeriya don jin martanin da za su mayar, ko da yake an ce min shugaban hukumar baya gari kuma shi ne kaɗai ke da ikon yin magana da 'yan jaridu. Amma duk da haka wani babban darakta a hukumar da bai son a bayyana sunansa ya ce ranar Litinin ne mai zuwa idan Allah ya kai mu za su haɗu da manyan kwamishinin tarayya na hukumar don ɗaukar matsayi akan batun na kakakin majalisa. Dan masanin fika Alhaji Bababa ya ce akwai abin dubawa a wannan magana na kakakin majalisar tarayya.
Wato abubuwa guda biyun duka abubuwa ne masu nauyi, zaɓe da kuma ƙidaya. Abubuwa ne duka biyu wanda suna raba ƙasan in ana yi, saboda kowanne akwai suna da alaƙa da juna. Ƙidaya yana alaƙa da zaɓe tun dai kafin ma Najeriya ta samu mulkin kanta. Ba a taɓa yin zaɓe ƙidayan da aka yi wanda ba a samu husuma ba, kuma ba a taɓa yin zaɓe da ba a samu husuma ba, sai dai ku a ce wannan kaɗan wannan yana da yawa. In aka ce za a su kusa da kusa kaman yadda aka yi ɗin, gaskiya fa akwai matsala. Matsalolin biyu ne, kowane daga cikinsu yana cin kuɗi ba ƙaramin kuɗi ba, kuma ga buƙatu da yawa na jama'a. Muhimmancin da yawan da fi a shi ne zaɓe, don ba zaɓe ba demokratiya. To amma ƙidaya ai za a iya jinkita zuwa wani lokaci, zaɓe ba za a iya tsaye da shi ba, don ba zaɓe ba demokratiya.
Amma mai fashin baki Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Ahmadu Bello ya ce abin takaici ne a ce irin wannan kalamai na fitowa daga bakin kakakin majalisa.
Wato ka san shi batun ƙidaya a Najeriya ba a taɓa yin ƙidaya ba a ce wai an yarda da shi tun zamanin mulkin mallaka. Kuma wannan yana faruwa ne saboda abin nan da ake cewa mutual suspicion, wato abu ne wanda yake kowa na ganin kaman ɗan uwan shi na zutan shi. Amma abin takaicin shi a ce kuma kaman fika na Najeriya yanzu yana irin wannan magana abin takaici ne.
A irin tunaninku me ya abin yi?
Yana doka cewa dole a yi ƙidayan jama'a ma bayan shekaru 10, tunda ba a samu aka yi shi a 2016 ba, sannan kuma ana buƙatar ci gaba a ƙasa, dole a yi wannan. In akwai wani mai korafi, akwai kotuna a ƙasan nan da zai iya kaiwa kotu ya ce shi bai da kaza ba, bai da kaza ba, kotuna su yanke hukunci akan abin da aka yi. Amma abin da muke ƙara jaddadawa shi ne bai kamata mutane irin su ringa irin waɗannan maganganun ba, inda wasu ƙasashe ne da suka ce ma da zai ajiye aikin shi.
Kokarin da nayi don jin martanin mai magana da yawun kakakin majalisar Mr. Turaki Hassan ya ce tura, domin na kira shi bai ɗauka ba, kuma na aikin wara da rubutaccen saƙo ya yi kuma cewar ba zai iya magana ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Mr. David Babacin Lawal, a ci gaba da sauraron wannan waka.
Na zamma goga ta ya gidi aka una guga shida sakana da fadi da shida alhaji yalo kami da umaru halima bodo na alhaji amza dahe da dahe na 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 kota ina ba dadi kama na kundulu mamma na sanyi yo alla di kanshi dahe da tuke tando mai kanu mai saji kanye da amba ture posta dahe da bawana posta wa anda ke gasa kanfe to kaji shabi yu dai dai ba son halin baban du ta in ya ha bi sa han ya kanan aligen ga da je kale ka gare kan ko di ido tuwa abin jin diwa wanda la in da ti ti sa kwana da yunwa mbawa kuma kuma ika kwana da wuta duk wanda ya ce wuta salata kwana wanda la shi ne ya kwana bai ba ci ba kana.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 2-2-2-5-5 domin a bayyana ra'ayi. 2-2-2-5-5.
To, mun samu kira. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To, dawa muke magana kuma daga ina ne?
Ina magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa, Hon local government Angon Bakasi.
To, muna jin ka.
Mutanen jihar Adamawa ba mu ji dadi ba da wannan dakatar da sakataren gwamnatin da aka yi. Sai dai lalle bincike in ta fada akan mutum ko ma wane ne shi inda a Najeriya matukar inda babu gaskiya ba ma goyon bayan a dora ma wani gindi akan ciwo akan rashin gaskiya in bincike ta fadi akan shi ba shi da gaskiya ko kuma an samu matsala da shi sai abinda kotu ta yi amma yan jahil Adamawa lalle ba mu ji dadi da wannan abin da ya kasance ba sai dai muna fatan Allah ya sa bincike ta yi halinta kuma ya tabbatar kuma ba shi da wani damuwa cikin wannan tafiyan da ake yi. A gode.
To, mu ma mun gode da wannan ra'ayi daga Adama, bari mu yobe. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
To,
Kashim wakil girgir ne daga Yobe State, ya kusko.
To, muna jin ka, me an ra'ayinka?
Wannan al'amari wanda aka gabatar game da Babakir wannan abu ne mai kyau. Kuma dama duk wasu masu ƙorafi cewa shugaban ƙasa yana nuna wani bambanci to yanzu gashi dai kowa ya gani kuma wannan shine shugabanci mai adalci mai nagarta da kuma hangen nesa wannan al'amari da ya faru daidai ne dama ya kamata a yi bincike a san in laifinsa ne a hukunta da in ko ba laifinsa bane ya ga dama ya mai da shi kan kujerarsa wannan yayi kyau Allah ya taya shi riko ya kuma ba shi daman aiwatar da irin wannan aiki mai nagarta zuwa gaba.
To, mun gode da ra'ayinka. To, daga Yobe, bari mu yi Bauchi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, muna jinka. To, Malam Sama'ila, muna jinka.
Karamar hukumar Ganjo, jihar Bauchi, Najeriya.
To.
To, alhamdulillah, yau ranar farin ciki ne a wannan rana tunda dama mun san shugaba Muhammadu Buhari mutum ne mai aƙida, mai son a yi gaskiya. Zahirin gaskiya wannan ranar farin ciki ne a gare mu kuma dama mun yi imanin shugaba Muhammadu Buhari duk wanda yake tare da shi in dai mara gaskiya ne Allah zai bayyana shi kuma a gane gaskiya da fatan su waɗannan kwamitin da aka nada su shi mataimakin shugaban ƙasa za kwamiti da su yi kwamiti su gaskiya su faɗa gaskiya abin da ya faru su kuma kawo mu shugaba Muhammadu Buhari da fatan shugaba Muhammadu Buhari zai ƙara ci gaba da wannan abu. Mai magana Sama'il Espa a karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To, mun gode Malam Sama'ila daga Bauchi, bari mu yi Kaduna. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Muhammadu Bako Kaugama daga nan gundumar Rigasa.
To, muna jinka.
to wani abubuwar suke faruwa mu gaskiya da ma ai an faɗi wani abubuwa sifiti akwai kwamiti na sanata Shehu Sani ya gabatar da wani abu amma sai aka shirya wata ba da kalata musamman daga ofishin shugaban kasa bayan sun ga shugaban kasa ba nan aka rubuta ta takarda aka rubuta aka aika mata cewa an wanke Babakir Lawal bai da laifi to wannan ba da kaloli Babakir Lawal fa ta ce kawai ta fito amma a cikin jam'iyyar APC a Najeriya wallahi tallahi masu kashi a tsowawu wanda suka matsale da sunan Janar Muhammadu Buhari suke nuna isa a Najeriya suna nan da yawa amma a cikin su Babakir Lawal ɗaya ne daga cikin dubu suna nan mu buƙatar mu a dinga fito da su dalin aro kowa ya yi to doka ba ta aiki a kansu inda za a yi adalci amma a cikin APC wallahi dubu suna nan suna da yawa ba wai Babakir Lawal ba suna nan da yawa saboda muna yi wa Janar Buhari fatan adalci Allah ubangiji ya sa kuma duk wani abubuwa zai ke ɗaukowa duk wani mai laifi to a kama shi a yi aiki a kansa kuma wato a wurin su a fito a saya mana magunguna a asibiti a kai mana littattafai makaranta ƴaƴanmu su yi karatu wannan shi ne gaskiyar magana Allah ya taimake mu.
To mun gode da wannan ra'ayi naka kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga waɗanda yanzu kuka lalubo wannan tasha muna jin ra'ayinku ne game da dakatar da sakataren gwamnati da aka yi to har yanzu muna Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum sa hajjia barka da la'asariya.
Barka ka dai.
Sunana Murtala ne ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin kamalan Murtala.
To gaskiya gaskiya har ya nuna cewa fa aiki ya fara kenan daga shugaban kasa dama yayi kwantan bona ne yana jira bi ya gama jin koke-koke. Kuma alƙawarin ya fara tabbata wanda ya ce cewa shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba ne duk kusa da kai da kake da shi to kaga aka nuna shirin da ya dama an yi bincike ne ana ta ƙorafi kuma zan yi mamaki yanzu ake ga wasu mutane masu faɗa ra'ayin haka suna kuma ba su daɗi ba alhali mu muke ta ƙorafi mu kira waya mu ce duk wanda ko mun kusa da shugaban ƙasa inda daidai ba a duba a hukunta shi kuma sai wasu ce wai bai daidai ba ai aikin kenan. Kuma ya yi alkawari ya rantsuwa abin da zai muke so a yi tabbatar da adalci in yi laifi a hukunta shi yadda da laifin shi kowa ya yi to ra'ayinmu kenan kuma muna bayan shi 100% kuma ana saka muku da leda tashi lafiya.
To mun gode daga Kaduna bari mu yi jihar Zamfara. Salamu alaikum. Zamfara kuna ji na? Malam ko malama na Zamfara kuna jin mu? To. Da alama layin na Zamfara mun rasa ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma yau muna jin ra'ayinku ne game da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya da aka yi Mr. David Babacin Lawal to gashi mun samu kira daga Yobe. Salamu alaikum.
Hello Umar ne daga Yobe.
To Malam Umar muna jin ka.
Tony na kira ga wannan.
To, layin na yau ban ma dai an samu matsala. To, kada amince kamar yadda na ce? To, mun samu kira daga Taraba. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Don Allah, rediyon ka tana kunna ka kashe ko? Don Allah ka ce rediyon ka.
Na rage.
A'a, ka kashe kwata-kwata don Allah.
Eh na kace ya gajiya ya ayyuka
alhamdulillah da wa muke magana
kuna magana ne da Umaru Muhammad a Taraba a Karim Lamido a Taraba.
To Malam Umaru muna jin ka mi an ra'ayinka.
Ra'ayi na shine sauke wannan sakataren gwamnatin da aka yi daidai ne
ba an soke Malam Umaru ba an soke shi bane an dakatar da shi ne a gudanar da bincike ba wai an soke shi bane.
To an dakatar da shi ya kamata a dakatar da shi tun kwanakin bayan da aka sa komiti senate da tabanmu suka ce dan talikin nan yayi laifi a cikin kafa komitin bincike an same shi da almundahana an ba wa shugaban kasa ya ce shi bai ga laifinsa ba. To kaga irin wannan abu yana kawo sarkaciya amma yanzu da Allah ya sa ya gane ya dakatar da shi sai an yi bincike wannan abu yayi daidai.
To mun gode Malam Umaru da wannan ra'ayi za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To muna jin ka.
Hajiya Jummai barka da rana bane miki barka da aiki. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To me a ra'ayinka?
To babu shakka idaiwa gaskiya ra'ayina akan wannan al'amari da mun duk abubuwan da aka ji abu yayi yawa akai ana ta petition akai haka committee to dakatar wanda aka yi mai haka ta idan akai bincike idan bai da laifi ko kuma bai da wata matsaloli to mun san shugaban kasa Muhammadu Buhari yana da adalci da zai mai da shi amma ina ganin da duk mutumin da zai kawo tarbiya ko kuma kawo wasu matsaloli dangane da wannan gwamnati to ya kamata shi Muhammadu Buhari idan an yi bincike akan shi an tabbata yana da laifi ba ma shi kadai ba to ya kamata a ce gaskiya al'amari ai waje da shi domin a tabbata an samu ci gaba domin talakawan Najeriya suka zaji suka zabi Muhammadu Buhari kaga akwai matsalolin a ce kuma gashi an zo ana ta kuka da wayyo wayyo ko ba wanda za su ba shawara abin da za a tafi da shi domin ai wa talakawan Najeriya aiki ashe ne muke fatan alkari a
tashi Najeriya mun gode mun gode
mai radio da koda
mun gode da wannan ra'ayi naka to da to mun samu kira daga Bauchi salamu alaikum
Assalamu alaikum salam ni ne mai suna ne dazo daga Bauchi cikin dajar ta karamar hukumar ta Babalewa
to muna jin ka
ni ra'ayi na shine akan wannan maudu'i da yake tattaunawa shine gaskiya akwai matsaloli ya kamata da a sukar tun sai zaka aka da shi aka fara zargin sa ya kamata su kar da shi da shi da magu amma tun da an sukar da wannan an bar magu akwai matsala kenan
to
ni ra'ayi na kenan
to mun gode da wannan ra'ayi naka To mun sami kira daga Jigawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Usman ne daga Birni wa Jigawa State.
To muna jin ka Malam Usman.
Yawa, ina muku barka da warhaka. Abinda nake faɗa shine abinda gwamnatin tarayya ta yi na dakatar da Babatir Lawan ya kyauta sosai. Sauran mutanen da suke cikin gwamnati duka na APC ya kamata su ma duka abi a hankali a dau matakin da ya dace akan su duk wanda suke da matsala ko kashi a gindin su sai a yi kokarin bincika su ma gani Allah ya taimaki gwamnatin tarayyar Najeriya da Babu Buhari
to amin sun mamu kuma da haka muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinka a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Madalla ga rahotonmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar Ghana Blasters tana hasashen sake farfadowa idan sabon coach ɗinta Kwasi Appiah ya kama aiki a cikin sabon wata. Hukumar ƙwallon kafa ta Ghana ita ce ta sake baiwa Kwasi Appiah tsohon dan wasan baya na Ghana aikin horar da ƴan Ghana Blasters a cikin wannan wata. Blasters ta shiga cikin wani yanayi mara kyau. Tun bayan lokacin da Kwasi Appiah ya ajiye aikin horar da ƴan wasan a shekaru biyu da suka wuce. Avram Grant da ya gaje shi kuma ya ajiye aikin horar da ƴan Black Stars kwana-kwanan nan ya nuna gazawarsa a gasar cin kofin Africa ta wannan shekarar 2017 wanda ya yi sanadiyyar kira da sallame shi daga aikin. A Najeriya kuwa a shirye-shiryen yin wasa na gaba na shiga gasar cin kofin Africa da Super Eagles za ta yi a cikin watan Yuni da ƙasar Sudan. Najeriya za ta fara kafa sansaninta a ƙasar Faransa a ranar Talata 23 ga watan Mayu. A yayin da Super Eagles take sansaninta a ƙasar Faransa, za ta yi wasannin zumunta da ƙungiyar Corsica ta ƙasar Faransa da kuma Burkina Faso. Hukumar ƙwallon kafa ta NFF ta ce za ta bayyana sunaye 'yan wasa da za a gayyace su don yin wannan wasan a cikin mako na biyu na watan Mayu. A wasan League ɗin Ghana, kaftin ɗin babban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Ashanti Gold, wacce take shan kashi a wasannin League ɗin wannan shekara, da ake kiran shi Joshua Tijani, ya ce Ashanti Gold za ta farfado ta fara doke abokan karawanta a wasannin Premier League. Ashanti Gold ta yi wasanni 8 a jere ba ta yi nasara ba, wanda hakan ya kai ta a can ƙarshen jerin ƙungiyoyin Premier League ɗin Ghana, kuma tana da maki 8 a cikin wasanni 12. Kaftin Joshua Tijani ya ce halin da Ashanti Gold ke ciki a wannan kakar wasa za a iya kwatanta shi da rayuwar ɗan adam shine idan yau kai ne gobe wani ne.
Ga sharhinmu da Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci, Amurka na gano mutanen da suke taka rawa wajen ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. A yawancin lokuta, mutane ne waɗanda suka aikata ko kuma suke tunanin aikata ayyukan ta'addanci. Lokaci-lokaci irin waɗannan mutane ne da ke tsare. Wannan shine yanayin da Amjan Kadri, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi wa laƙabi da fitaccen ɗan ta'addan duniya. An kama Kadri a shekarar 2014, aka kuma yanke masa hukuncin ɗauri a shekarar 2016. Sakamakon kama shi da laifin yin mubaya'a da ƙungiyar ISIS da kuma kasancewa jigo wajen horar da sababbin yayan kungiyar. Tare da Kodri, akwai sauran su mutane guda hudu da aka ayyana su a matsayin manyan yan ta'addan duniya. Waɗannan mutane sun hada da Sami Barash, dan kasar Sweden, dan asalin kasar Tunisia, wanda ya koma kungiyar Al-Qaida a kasashen Larabawa wanda aka sani da tsara kai munanan harare. Sai kuma Shane Dominic Cafford daga Trinidad and Tobago, mayakin kungiyar ISIS a Syria, kuma wanda yake yada farfaganda kungiyar da harshen Turanci, da kuma Mark John Tello dan kasar New Zealand, wanda tun kakar shekarar 2014 yake wa kungiyar ISIS yaki a kasar Syria, ya kuma fito a bidiyon farfaganda kungiyar a shekarar 2015 domin karfafa kai harin ta'addanci a Australia da New Zealand. Na ƙarshe cikin kungiyar shine Al-Shafi Al-Sheikh, ɗaya daga cikin masu gudanar da ayyukan kungiyar wasu miyagun ƴan banga na kungiyar ISIS masu turanci irin na mutanen Burtaniya, wanda ke kula da ƴan asalin kasashen waje da aka haifa a kasar da kungiyar ke garkuwa da su. Al-Sheikh da sauran mambobin kungiyar su uku sun fi dukkan sauran ƴaƴan kungiyar da ke tsare da mutanen da suka kama rashin imani, suna amfani da matsananciyar hanya wajen azabtar da mutanen da suke tsare. Kawo yanzu sun hallaka mutane 27 cikin mutanen da suke tsare da su. Kungiyar ISIS ta nuna yawancin bidiyon kisan mutanen a shafin yanar gizo. Ranar 31 ga watan Maris, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da umarni mai lamba 1-3-2-2-4 na ayyana waɗannan mutane guda 5 a matsayin fitattun 'yan ta'adda na duniya. Yanzu haka, hukumomin Amurka sun rike dukkan dukiyoyinsu, kuma babu wani ɗan ƙasa ko kamfani na Amurka da zai yi cinikayya da su. Fallasa sunayen irin waɗannan mutane zai tona asirinsu da wasu ƙungiyoyi da kuma mutane waɗanda zai yi sanadiyar hana musu damar shiga Amurka da kuma damar amfani da kuɗaɗe. Bugu da ƙari, fallasa su zai taimaka wajen aiwatar da dokokin wasu gwamnatoci. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
Laraba, hukumar zaben ƙasar Turkiya ta koli ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe da kuma kiraye-kirayen da aka gabatar mata na a sake gudanar da zaben raba gardama da aka yi ranar Lahadi, wanda sakamakonsa ya ƙara wa shugaban Recep Tayyip Erdogan ƙarfin ikon faɗa a jiya ƙasar. Sakamakon zaben wanda aka kusa yin kankan ya nuna cewa masu son a sauya tsarin mulkin ƙasar ta Turkiya, wanda ƴan majalisa suke da ƙarfin faɗa a ji zuwa tsarin na shugaban ƙasa mai cikakken iko, sun samu kashi 51. Yayin da masu ra'ayin akasin hakan suka samu kashi 49. Shugaba Donald Trump ya umarci majalisar tsaron kasar Amurka ta yi dubi kan shirin kasa da kasa na shirin makamin nukiliyar Iran da aka cimma. Shugaba Trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko janye takunkumin da aka saka Iran din ba zai kawo cikas ga tsaron Amurka ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya Talata, wacce aka aike wa kakakin majalisar wakilai Paul Ryan. A yau Laraba, an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan Siriya da aka yi wa ƙawanya, bayan da aka dakatar da aikin biyo bayan wani harin bom da ya halaka akalla mutane 126. Kafafun yaɗa labaran Siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama nan ta Syrian Observatory for Human Rights da ke da hedkwata a Burtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane 3,000 daga garuruwan Fua da Faria, waɗanda suka koma hannun gwamnati a baya-bayan nan. Baya ga haka, wasu motocin bas ɗin sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan Madaya da Zabadani da ke hannun 'yan tawayen, waɗanda dakarun da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya a baya.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyyar Rasuwar Ambasada Magaji Muhammad da kuma Alhaji Ahmadu Cancange, Allah ya gafarta musu ya sa sun huta. Mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa, a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alheri.